Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 48. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 7 ga watan Maris na shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji yadda ƙwararru ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan tasirin ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson nahiyar Afirka karan farko. Kuma yau muna son mu ji daga gare ku akan wannan batun. Shin ya kuke ganin tasirin wannan ziyarar ta sakataren harkokin wajen Amurka? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga kasar Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum ayi saurare ga labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yau Laraba a kasar Habasha ya samu kyakkyawar tarba ta lalimar harbin daga ministan harkokin wajen kasar Wakne Gebiyehu a zangon sa na farko a ziyarar da yake kaiwa Afirka nahiyar da ke da dimbin ma'adanai wanda ke dada dasawa da kasar China musamman ma kan batutuwan cinikayya da agaji. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov shi ma ya isa Habashi din a yau din nan, to amma babu wani tabbacin cewa manyan jami'an diplomasiyyar biyu za su gana. Yan sa'o'i gabanin ya bar Amurka jiya Talata, Tillerson ya ce Amurka ta himmantu ga yin kwakkwarar shimfiɗa ta hulɗa tsakanin Amurka da nahiyar Afirka, sannan ya zargi ƙasar China da neman kwarar nahiyar Afirka saboda irin take-takenta. A wani jawabinsa na jiya Talata mai zayyana manufofin Trump kan Afirka, Tillerson ya ce Amurka na marmarin sauƙaƙa sharuɗin yin cinikayya da saka jari a Afirka, wadda a yanzu babbar abokiyar hulɗar cinikayyar ta ita ce China. A Burtaniya, 'yan sandan yaƙi da ta'addanci sun ce an sa guba ma wani tsohon jami'in leƙen asirin Rasha mai raɗa ma ɓangarori biyu bayanai, wanda shugaban Rasha Vladimir Putin ya sha alwashin hallaka shi. Wannan bayanin ya zo ne bayan da aka yi bayani ma babban kwamitin gaggawa na Burtaniya da ake kira Cobra a yau ɗinnan Laraba game da sakamakon binciken sa guba da aka yi ma Sergey Skripal da ɗiyarsa mai shekaru 33 da haihuwa. Jiya Talata, ministan harkokin wajen Burtaniya Boris Johnson ya janyo martani mai tsanani daga Rasha bayan da ya ba da tabbaci ma Majalisar Dokokin Burtaniya cewa gwamnati za ta bi diddigin wannan al'amarin mai ɗaura kai, sannan ya ce za a ƙaƙaba takunkumi mai tsanani kan Rasha muddin aka tarattara da hannu. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sakatare janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga dukkanin ɓangarorin da ke faɗa a Siriya da su aiwatar da yarjejeniyar ya tsagaita wuta a faɗin ƙasar, yayin da kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ke shirin ganawa don tattaunawa kan saɓa ma yarjejeniyar ya tsagaita wuta ta tsawon kwanaki 30, wadda ba a kiyaye ba bayan ko ta buƙaci a kiyaye a wani ƙudurinta na kwanaki, wato na makonni biyu da suka gabata. Rashin ɗorewar yarjejeniyar tsagaita wutar ya sa ƙasashen Burtaniya da Faransa kiran wannan taro na sirri. Manufar ƙudurin kwamitin ita ce baiwa jami'an agaji damar kai kayan abinci da magunguna zuwa wuraren da wannan yaƙin, wanda aka shafe shekaru 7 ana gwabza shi, ya jefa miliyoyin 'yan Siriya cikin yanayin matuƙar buƙata. Wani yunƙurin da Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar bayar da agaji ta Red Crescent ta Larabawa da ke Siriya da kuma ƙungiyar Red Cross ta ƙasa da ƙasa suka yi na kai kayan agaji zuwa yankin gabashin Guta saboda tsabar tashin hankali sai da aka dakatar. Fargabar yiwuwar yin mummunar gasar cinikayya ta sa farashin hannayen jari ya rikito yau ɗin Laraba a Amurka da wasu ƙasashen Asiya bayan murabus ɗin babban mai baiwa shugaban Amurka Donald Trump shawara kan tattalin arziki. Gary Cohn ya kasance na gaba-gaba cikin masu adawa da shirin shugaba Donald Trump na sa haraji da kashi 25 cikin 100 kan ƙarafa da kuma kashi 10 cikin 100 kan dalmar ƙasashen waje. Ta kasance wata ɗaukaka a gare ni da na bauta wa ƙasata na kuma girke wasu manufofin haɓaka tattalin arziki da suka amfani Amurkawa, musamman ma sauye-sauye a fannin haraji, a cewar Cohn a wani bayaninsa na jiya Talata mai ɗauke da sanarwar aji aikinsa. Ƙadarorin shiyyar cinikayya a Wall Street sun yi ƙasa da kashi 1 cikin 100 a yayin da kasuwannin Japan da Hong Kong su ma suka samu wannan asarar.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To, kafin ku ci batun ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka wadda yake yi a nahiyar Afirka yanzu haka, sashen Afirka na murya Amurka ya gudanar da taronsa na shekara-shekara ɗazu-ɗazun nan, inda aka bayyana cewa aƙalla mutane miliyan 68 ne suke sauraron shirye-shiryen murya Amurka a kowane mako a nahiyar Afirka. Ilahirin ma'aikata da suke wannan sashi sun halarci wannan taron. Da yake magana tun da farko, shugaban sashen Afirka Negusi Mengesha ya yaba da namijin ƙoƙari da ma'aikatan wannan sashen suke yi. Wannan taron da ya ƙoƙari ne na jin ra'ayoyin ma'aikata a wani sabon yunkuri na faɗaɗa shirye-shiryen sashen da zama ƙara kaiwa ga al'umman nahiyar baki ɗaya. Director VOA Amanda Bennett da shugabar shirye-shirye cikin harsunan da murya Amurka ke da su, Kelu Chao, sun halarci wannan taron. Shugabannin sassa kamar sashen Hausa, Leo Kayan, da na Swahili, da Zimbabwe, da Faransa, da harshen Portugal, har da babban editan sashen Afirka, Scott Stearns, duk sun halarci wannan taron. To, yanzu kuma bari mu koma ga batun ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zuwa wasu ƙasashen Afirka wadda yake yi yanzu haka. Masu fashin baki a Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu. Umar Faruk Musa, wakilin sashen Hausa, na da ƙarin bayani.
A ziyarar da sakataren ƙasar Amurka mai kula da sha'anin hulɗa da ƙasashen waje, Rex Tillerson zai kawo ƙasashen Najeriya da Ethiopia da Kenya da Djibouti da Chadi a ranar 6 ga watan Maris zuwa 13 gare shi, wanda shi ne ziyara ta farko da zai kawo ƙasashen Afirka. Ga dukkan alamu, 'yan Najeriya suna da ra'ayin da ya bambanta dangane da muhimmanci ko kuma rashin muhimmancin wannan ziyara. Galibi dai wasu 'yan Najeriya suna ganin cewa shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ba mutum ne da ke da sha'awar ba da tallafi ga ƙasashen waje ba, musamman Afirka, kuma mutum ne wanda yake iya canza ra'ayin shi ko ya canja manufofin da ƙasar Amurka ko kuma jami'ansa suka gabatar a waɗansu taruka irin wannan. Don haka na gana da waɗansu tsofaffin jakadun Najeriya zuwa ƙasashen ƙetare, wato ambasada Muhammad Lawal Munir da kuma ambasada Jibrin Chinede, domin in ji irin muhimmancin ko rashin muhimmancin da ke ga wannan ziyarar da Mr. Tillerson zai kawo a Najeriya. Da farko dai, ga ra'ayin ambasada Muhammad Lawal Munir.
A gaskiya muhimmancin wannan ziyara zai tsaya ga irin abubuwan da shi shugaban Amerika ya yi lokacin da ya kama mu. Ya nuna cewa su dai yawancin mutanen duniya ma ba ma Afirka kadai ba, amma especially Afirka, yanda cewa dai bata isa ba wanda ba za a yi da ita da za ta iya taimaka ma wani matan makamata da ake za a daina.
Akwai masu fargabar cewa duk wani bayani ma da zai zo ya yi ko matsayi da za a ci tsakanin shi da Najeriya, ba mamaki idan ya koma Amurka shugaban kasar ya canja shi wata maganar da za ta ruguje duk wani tsari da ya yi. Wannan ba ganin abin damuwa ne kuwa?
Wannan abin damuwa ne. Shi wannan shugaban kasa dai Allah ne ya kawo shi, amma abubuwan da yake shiryawa ba abin da zai zama ya yi ya an samu wani alheri ne tsakanin Amerika da kowace kasa ce ba. Maganganu da yake yi da rubuce-rubuce da yake yi, to duk abubuwa ne wanda yake za su lalata yadda mutane suke a juna.
Amma ga dukkan alamu, ra'ayin ambasada Jibrin Chinede ya bambanta, domin shi na ganin cewa wannan ziyarar tana da muhimmancin gaske.
To, da zai samu dama zai zo ya same mu a cikin ƙasarmu ta Afirka, wannan babban alheri ne ga mu duka don mu san shi, ya samu ya san abin da ya dame mu shi kuma ya bayyana wannan damuwa ga America.
To ai abin damuwa shine ana ganin bayanan da ke faruwa ko ke tabbata shine koda an ji an yi ganawa irin wannan sai shugaban Amurka yadda yake rikida ko ya dubulwa kan maganganu yana izuwa ya canja abin da aka tsara tsakanin shi da kasashen Afirka ko da Najeriya alal misali idan tilson din ya iso.
Kowane shugaba shine kamar minister na foreign affairs. Ba zan ce tilson duk abin da ya faɗa president din su zai yadda ba, amma yadda ka sani America kasa ce da ta dade tana shanin kasashen duniya, dole shugabanta ya saurari gwanayen da suka san sha'ani da kasashe da yawa na duniya kamar ma Africa yadda bai saba da mu ba.
Amma akwai masu ganin cewa mutum ne da bai sha'awar bada taimako ko gudunmuwa wa kasashe masu tasowa. Ta yaya ake da tabbacin cewa wannan karo wani abu zai canja?
Sabuwa da manyan duniya ko sanin jama'a na duniya ba da taimako ne kaɗai ba. Akwai abubuwa da yawa, akwai sha'anin kasuwanci, akwai sha'anin arzikin ƙasa, akwai sha'anin karatu, akwai sha'anin lafiya wanda ba shi kaɗai ne zai tafi da su ba. Sanin juna in suka san mu muka san su yana da amfani kuma zai taimaki America kamar yadda zai taimaki Africa.
Ambassador Jibrin Chinadze kenan tsohon jakadan Najeriya da ya aiki Amurka da waɗansu ƙasashen duniya a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Umar Faruk Musa. Yau kuma masu sauraron muna son mu ji ra'ayoyinku akan tasirin ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka nan a can nahiyar Afirka kenan. Amma kafin nan ku ci gaba da jin wannan waƙar. Unite, 'cause we're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah, how good and how pleasant it would be before God and man. Yeah, to see the unification of all Africans.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To mun samu kira na farko daga Kano.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kano?
Ina tare da Umar Ofisa Unguwa Ukulaye mai fata daga Aminan Juna daga nan jihar Kano Najeriya.
To Umar Ofisa, muna jin
kamar maudu'in naku ne kuma radio ta dan kubuce akan me ake tattauna dan san tufa albarkatin baki na, kin san yanayin kamalai.
To ka mallam Umar, ka san sakataren harkokin wajen Amurka na ziyara nahiyar Afirka kuma ana sa ran zai ma zo nan Najeriya, to ya kake ganin tasirin wannan ziyarar tasa?
Gaskiya abin alfahari ne in yazo jihar Kano, yazo zo Najeriya. Abu ne da muke gani cewa manyan shugabanni za su kawo mana irin wa'annan ziyara, za su duba irin halayen da muke ciki kamar na tsaro, da su ba mu gudunmuwa kan irin wa'annan abubuwan da yake faruwa a Najeriya. Ba abin da ke ciwo ma tuwo a ƙwarya irin wa'annan abubuwan na tsaro, kuma ya haɗa kan wato an hankulan manyan shugabanni don su haɗa kansu. Babu wariya daga tafiya matsayin wato tsintsiya kamar mun da muke koyi da ƙasashen Turai. Wannan shi ne.
To mun gode Umar Ofisa da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina magana da Safiyani mai ƙwarya guda shirin loka zaman Niger State.
To mallam Safiyani, muna jin ka.
Ina muku fatan alheri da gaisuwa. Na daɗe ina neman ku Allah, bai sana sa ne ku ba sai yau.
Allah sarki, to mun gode da gaisuwar da kake mana. To menene ra'ayinka game da ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka?
Ra'ayina a wannan shine Ubangiji albin da ya fi alheri Allah ya zaba mana a Najeriya.
To mun gode mallam Safiyanu mai ƙwarya. Yanzu kuma bari mu je Kaduna.
To
Hajiya, barka da yammaci.
Barka, ka dai da wa muke magana daga Kaduna.
To, Maryam Dauda Murtala ne daga garin Rigasa kuma a Kaduna tarayyar Najeriya.
To, Malam Murtala, muna jin ka.
To, gaskiya muna mai kyakkyawan zato da kuma fatan alheri ya gama zarce-zarcen shi a nahiyar Afirka ya kuma koma lafiya. Amma magana ɗaya ne da muka ji cewa ya ce za su sa ido a zaben na nan gida Najeriya. To, ai alhamdulillahi tunda dama kuma gwamnatin Amerika ta tabbatar an daɗe ba a zaɓe tsarkakakke ba kamar irin na wannan gwamnati. To, kaga muna da kyakkyawan wannan gwamnati za ce zaɓe na alkhairi da adalci, sai dai kawai ita Amerika ta ci gaba da taya mu da addu'a. A yi zaɓe lafiya a gama lafiya, ra'ayina kenan.
To, mun gode Malam Murtala da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Lagos.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalamu, da wa muke magana daga Eko?
Muna magana da Sani ne.
To, Malam Sani, muna jin ka, menene ra'ayinka?
Ra'ayina bayanin sakataren Amerika da yake ziyara a na ƙasashen Afirka. Ina murna kuma ina farin ciki.
To, menene tasirin wannan ziyarar a ganinka?
Tasiri, ai wannan tana da muhimmanci a mu duka 'yan Afirka gaba daya.
To, mun gode Malam Sani daga Lagos da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Maiduguri. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Maiduguri?
Wa alaikum salam, Muhammad Bulama Carlos daga Maiduguri.
To, Malam Muhammad Bulama, muna jin ka, menene ra'ayinka?
To, ra'ayina shine dole ne abinda shi Donald Trump ya yi magana kai, shi kuma wankewa ne zo yi. Saboda shi ma ya saba mai kyau ne fa da bakan Afirka, shi ne ma zaman duniyan gaba daya ma Afirka ne karbinsu. Saboda duk wani arzikinsu koma mai ne a duniya da Afirka ne suka samu, ba wai su suke da shi ba.
To, mun gode Malam Muhammad Bulama Carlos. Yanzu kuma bari mu je Sokoto.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kina magana da Abdulrashid Jula Musa Gwarba daga Sokoto, Najeriya.
Malam Abdulrashid, kana lafiya? Muna jin ka.
Sai dai gaskiya yanzu ne na kamo ku kun same ku, ban san abin ake tuna kai ba.
Allah sarki, ka san sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yana ziyara nahiyar Afirka kuma zai zo Najeriya cikin wannan makon. To, a ganinka menene tasirin wannan ziyarar?
Ni a ganin gaskiya wannan ziyara ba ta da tasiri, duba da ganin irin kuma suka da kasashe Afirka suka samu ga shi mai gidansa shugaba ta Amerika. Ni a ganin wannan ziyara ba ta da wani tasiri, kuma ina da fatan Allah ya ba shi lafiya ya mai da shi lafiya.
To, Malam Abdulrashid kenan ya ce shi a ganin shi wannan ziyara ba ta da wani tasiri. Yanzu kuma bari mu je Kofena, Zaria kenan.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna magana da Ibrahim Musa Sadonan Kufena ne dake karamar hukumar Zaria a jihar Kaduna.
To, Malam Ibrahim, muna jin ka, menene ra'ayinka?
Gaskiyan magana, zuwan shi Afirka yana da amfani kwarai da gaske. Ko ba komi yanda sakataren Amerika ya zo Najeriya?
Bai kai ga zuwa ba dai, ana sa ran zai zo.
Saboda yanda abubuwa suka lallace suka kwaɗe, ba mu abin demokaraɗiyya, sai dai suna ana demokaraɗiyya kawai. Saboda musamman ƙasashen Afirka abubuwa ya lallace, shugabannin Afirka ba su so su sauka, sun lallata abubuwa, suna ta jawo rigima nan da nan nan da nan, ba kamar ƙasashen can da suka ci gaba ba. Saboda haka zuwan shi yana da amfani sosai, da fatan Allah ya sa ya koma lafiya.
To, amman Malam Ibrahim kenan daga Kofena, mun gode da ra'ayinka. To, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Muna da sauran lokaci ku kira ku bayyana ra'ayinku. Mun samu wani kira daga Maiduguri.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Maiduguri?
Da Alhaji Usman Baradin Dozi, wanda ake kira shi wani a Maiduguri, ana kira shi da Alhaji Usman AC.
To, Alhaji Usman, muna jin ka, menene ra'ayinka?
Da ra'ayina zuwa shi yana da amfani. Domin yin manya-manyan ƙasashe suna turo mutanensu a Afirka,
za su gane abubuwan da muna ciki. Zuwan shi yana da amfani a gare mu, balle ma mu mutanen Najeriya. Zuwan nashi akwai amfani, so ku kona lafiya.
To Allah ya sanya, Alhaji Usman, mun gode da ra'ayinka. Mun kuma gode ga sauran duk waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayoyinsu. Yanzu a nan za mu dasa aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sake ba ku wata damar. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Zamu soma labarin wasannin na yau ne akan hukumar kwallon kafar kasar Ghana da Great Olympics. Kwallon kafar kasar Ghana dai ta shiga tsaka mai wuya a ranar Litinin bayan da jami'ai ko kuma dai hukumomi na hukumar kwallon kafar kasar Ghana GFA da Accra Great Olympics sun amince su sasanta tsakanin su a kotu bayan tattaunawa tsakanin bangarorin biyu har sau biyu ya ci tura. Dan wasan gaba na Edwana Stasiya ya Muhammad ya caje takwarorinsa da su tabbatar da nagarumin nasara akan club din Algeria ES Setafe a karawar su da dasi a gasan CAF Champions League zagayen farko da za a yi a Doma Ahinkuru yau. Lepowura Alhaji MND Jawola, wadda shine shugaban club din nan da ake cewa Tamale City Football Club, da ke wasa a rukunin farko, ya bayyana cewar a lokacin da za su bayyanar da irin ƴan wasan da suka tattara na gida da kuma waɗanda suka ɗebo a ƙasashen waje, duniya za ta sha mamaki abinda zai ba su damar yin hubbasa da zai kai su shiga wasan league na Premier League a kakan wasa mai zuwa. Bayan sama da shekaru 20 da suka wuce, tsohon mai koyar da wasa Joseph Emmanuel Sapon ya bayyana cewar yana cikin tsananin bakin ciki dangane da marin da yayi wa NS Middendorf mai koyar da asan cikotoko wasa a wannan lokaci saboda wai ya kire shi alade. Coach Sapon ya nuna cewar a shekara ta 2000 a wata karawa tsakanin Okwawi United da Kumasi Asan Cikotoko Alinkoko, wannan coach Menes Middengolf ya kire shi alade ya kuma sharba masa mari. Coach Sapon ya ce yayi bakin cikin habkuwan irin wannan abu. Yanzu kuma za mu duba irin wainar da 'yan wasan Ghana ke takawa a ƙasashen Turai. Andre da Jordan Ayew sun haska wa Swansea City a ranar Asabar da ta gabata a nasarar da ta yi ci 4-1. Sai kuma Christian Echu ya samu yin wasa wa Newcastle United, so amma dai sun sha kashi da ci 2 da nema a hannun Liverpool. A ƙasar Spaniya, Sule Mutari ya taka leda wa Deportivo La Corona. Sai kuma a ƙasar Italiya, inda kwajo Asamuwa ya haska wa Juventus a ainihin nasarar da suka samu ci 1 da nema akan SS Lazio. Da wannan labari na irin na wainar da 'yan wasan Ghana ke takawa a ƙasashen Turai, muka iso ƙarshen labaran wasannin. Radwanul Lamuktar, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister Britania Theresa May sun amince cewa bayanan da shugaban Russia Vladimir Putin yayi kwanan nan akan haɓaka makaman nukiliya, kamar yadda rubutacciyar hirar da shugabannin biyu suka yi ta wayar tarho. A wani jawabi da ya yi ga majalisun dokokin biyu makonni kafin zaben da za a gudanar na shugaban ƙasa a Rasha ranar 18 ga watan Maris ɗin nan, Mr. Putin ya yi da'awar cewa Rasha tana da kuma tana kan hanyar ƙirƙiro ƙarin sabbin makaman nukiliya wajerin nukiliyoyin da take da su, inda ya yi ikirarin cewa wasu daga cikinsu za su gama da duk wata garkuwa da Amurka da ƙungiyar tsaro ta NATO za su iya girkawa. A jawabin na shugaba Putin, ya kuma nuna bidiyon sabbin makamai daban-daban, ciki har da masu aiki da ƙarfin nukiliya a ƙarƙashin ruwa, da makamai masu linzami da ake kira cruise missiles a Turance, masu cin dogon zango, da wani sabon makami mai linzami wanda zai iya ratsa nahiyoyi kuma zai iya ɗaukar makaman nukiliya. Ɗaya daga cikin makaman na nukiliya da alamun ya auna jihar Florida da ke kudancin nan Amurka. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Newar ta ce hotunan bidiyo da fadar Kremlin ta nuna ba ɗabi'ar da ake tsammani daga babbar ƙasar da ake damawa da ita bane a fadin duniya. Ta lura cewa bayanin da Mr. Putin ya yi da bidiyon da ya nuna ya tabbatar da abin da Amurka take sane da shi a tsawon lokaci wanda Rasha ta ƙaryata a baya, cewa Rasha ta jima tana haɓaka makaman ƙare dangi fiye da shekaru goma. Ms. North ta ce shugaba Trump ya fahimci barazanar da Amurka da ƙawayenta ke fuskanta a cikin wannan ƙarni, kuma ya ƙudura aniyar Amurka da tabbatar da dawwamamman zaman lafiya tare da gwada irin ƙarfin da Allah ya bata. Irin ƙarfin kariyar da Amurka take da ita ba takun baya bane, a cewarta, muna da sabon kasafin kuɗi na tsaro wanda ya fi dala biliyan 700, kuma mun yi amanar cewa sojojinmu za su ci gaba da zama mafi ƙarfi a kowane lokaci. Shirin sake nazarin nukiliya da shugaba Trump ya ƙaddamar zai magance wasu daga cikin batutuwan. Ya kuma lura da wasu batutuka. Ya bayyana ƙarara cewa Amurka tana kan sabunta makaman nukiliyarta da tabbatar da cewa ba wanda zai iya ja da abubuwan da za mu iya yi. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi, za ku iya rubutowa editorials a VOA Washington DC lamba 20237 USA. Za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adreshi www.voanews.com/editorials.
To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
To a takaice, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yau Laraba a kasar Habasha ya samu kyakkyawar tarba ta lalemar harbin daga ministan harkokin wajen kasar Wakne Gebeyehu a zangonsa na farko a ziyarar da ya kai Afirka, nahiyar da ke da ɗumbin ma'adanai wadda ke daɗa ɗasawa da ƙasar China musamman ma kan batutuwan cinikayya da agaji. A Burtaniya, 'yan sandan yaƙi da ta'addanci sun ce an sa guba ma wani tsohon jami'in leƙen asirin Rasha mai raɗa ma ɓangarori biyu bayanai wanda shugaban Rasha Vladimir Putin ya sha alwashin hallaka shi. Wannan bayanin ya zo ne bayan da aka yi bayani ma babban kwamitin gaggawa na Burtaniya da ake kira Cobra a yau ɗin nan Laraba game da sakamakon binciken sa guba ma Sergei Skripal da ɗiyarsa 'yar shekaru 33 da haihuwa. Sakatare janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga dukkanin ɓangarorin da ke faɗa a Siriya su aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta a faɗin ƙasar, yayin da kwamitin sulhu Majalisar Ɗinkin Duniya ke shirin ganawa don tattaunawa kan saɓa ma yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon kwanaki 30 wadda ba a kiyaye ba saɓanin buƙatarta.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyan Zubair, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.